العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بأنك أنواء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وديا تثبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya bamu ikon kawowa wannan yammaci na ranar Alhamis. Muna fata Ubangiji Ta'ala ya sada mu da dukkanin alkhairi da ke cikin wannan yini, ya kuma kare mu daga dukkanin sharri da ke cikin wannan dare. Kamar yadda muka saba, ana gabatar da littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan masallaci a duk rana irin ta Juma'a. Amma yau munasaba ya kama, za mu gabatar da littafin yau insha Allah ta'ala. Kasantuwar cewa shi imam baya nan, sai ya ce to ya kamata tunda baya nan yana nufin jarabawa a Zaria, saboda haka mu yi amfani da wannan rana ta Alhamis domin gabatar da littafi, karatu a cikin wannan littafi din mai albarka. Muna fata Ubangiji ta'ala ya mana ɗauki, ya kuma ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aikata daidai. A darussan baya da suka gabata, mun yi karatu a cikin muqaddiman wannan littafi, inda malam ya mana bayanai daban-daban waɗanda suke da matuƙar muhimmanci kowane musulmi ya zamto ya sani kuma ya kiyaye. Sannan muka zo muka yi bayani akan sababu ta'alifil kitab, ma'ana dalilin da yasa wannan malamin ya rubuta wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Mun gama yin bayani a cikin wannan babi, inda malamin ya bayyana mana dalilan da yasa ya wallafa wannan littafi, wanda ya faɗa mana cewa dalilin wallafa wannan littafi shine rashin samun wani littafi kwaya ɗaya wanda ya tattaro bayanai dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da suka zo suka yi bayani dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar da sallah a lokacin rayuwar shi. Inda manzon Allah ya mana umari da cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah. To insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan karan. Yau za mu shiga manhajul kitab, manhajul kitab ma'ana tafarkin da mai littafin ya bi wajen wallafa wannan littafi. Wannan littafi yana da manhaji na musamman da shi mai littafin ya bi wajen tsara wannan littafi ne. To insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin tsarin da ya bi wajen wallafa wannan littafi mai albarka. Malami yake cewa walamma kana mawdu'ul kitabi إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما لم يكن شوى يا يند إذا متو شوى متاش يرزن شيء أكتمون للتابي شيني بياني شرير منظم الله صلى الله عليه وسلم أتشن أبن ديشا في صلى. يتي كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين. يا زمنا يا زمتو أفيليتي ألا أتقيد فيه بمذهب معين. شوى بذن تبتك أي تكينا أكون وتمذهب قايا تيبا لسبب الذي مر ذكره. سبو دولي دليلي da ya riga ya gabata na ambaton shi mun amince cewa yace zai kawo hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gabatar da sallar shi ba tare da bin wata mazhaba kwaya daya ba ba tare da take kai akan mazhaba kwaya daya ba in dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai kokarin dauko wannan hadisin ya kawo maka domin kai kokari kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya shafi gabatar da sallah din wa inma uridu fihi ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam yace kadai ni ina kawo abin da ya tabbata ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama huwa madhhabul muhaddithina qadiman wa haditha kamar yadda wannan shine tafarkin malamai madhhabin malaman hadisi qadiman wa haditha ada da kuma yanzu an gane ko su malaman hadisi kullun ba sa takalidanci da wani mazhaba ba sa bin mazhaba ta hanafiya sai imam abu hanifa ko mazhaba ta malikiya sai imam malik ibn anas ba sa bin takalidanci da imam shafi'i muhammad bin idris sannan ba sa bin takalidanci da ahmad bin hanbal wanda yake mazhaba ta tahambaliya su malaman hadisi kawai sukan shiga cikin littafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin littafai ne suga hadisan da malamai suka tattaro suke shiryar da mutane dangane da ya za a yi abautawa Allah subhanahu wataala to wannan shine tsarin da su malaman hadisi suka dauka sai malam ya sauke lamba kasa yace qala abul hasanat al-laknawi fi imam al-kalam fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalf al-imam wannan abul hasanat al-laknawi shi ya faɗi wannan magana ya faɗi wata magana a cikin littafin shi mai suna Imamul Kalami fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalf al-imam safa ta 156 ma nassahu abin da ya kawo a cikin littafin yake cewa wa man nazara bi nazari al-insab dukkanin mutumin da zai duba irin na adalci wa ghafa fi bi hali al-fiqh wal usul kuma ya zamto cewa yayi iyo a cikin kogi na ilimin fiqhu wal usulu da kuma ilimin usulu ma'ana ilimin da yake bayani dangane da ya za a yi amfani da nassoshi na fiqhu din shine usul yace mutajanniban al-i'tisab zaka ga yana nisantar ra'ayin riqau ya'lamu ilman ma'ana wanda baya wanda yake duba irin na adalci kuma baya ruku da irin ra'ayi irin na rikau ya'lamu ilman yaqiniyan anna akthar al-masail al-far'iyya wal-asliyya allati ikhtalafa al-ulama'u fiha fa madhhabu al-muhaddithin fiha aqwa min madhahib ghayrihi cewa zai san ilimi na yaqini cewa an akthar al-masaila cewa mafiya yawan matsaloli na addini da ake tattaunawa al-far'iyya wal-asliyya al-far'iyya shine na janibin abin da ya shafi ilimin fiqh wal-asliyya da kuma na usul na ibada gaba daya a dunkule allati ikhtalafa al-ulama'u fiha wadanda an sami sabanin malamai sun yi kai kawo wannan yace kaza ne ya halatta wannan yace kaza ne ya halatta wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne to dukkanin wanda yayi duba a cikin irin waɗannan littafan zai gane ilimi na yaqini cewa fa madhhabul muhaddithina fiha aqwa madhhabi na malaman hadisi tsarin da suka dauka wajen bibiyar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai samu cewa aqwa min madhahib ghairihi zai ga cewa tabbas mazhabin malaman hadisi ya fi ƙarfi sama da mazhabin waninsu wa anni kullama asiru fi sha'ab al-ikhtilaf ajidu qawl al-muhaddithin fihi qariban min al-insaf malaike cewa domin ni duk lokacin da ya zamto cewa na shiga cikin wani kangi ko kuma ina yawo a cikin titi na ilimi wanda aka yi sabani ajidu qawl al-muhaddithina fihi qariban min al-insaf zaka ga maganganun da malaman alihi suka yi yafi kusa da adalci ina fatan gani maganganun malaman hadisi yafi kusa da adalci saboda me ya faɗa haka saboda duk abin da malamin hadisi zai kawo maka kai tsaye zai ce maka zai kawo maka hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sannan bayan hadisin da zai kawo maka hadisi ne wanda ya inganta ba zai kawo maka abin da bai inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ce falillahi darruhu yake cewa madalla da wannan tafarki da suka hau suka ci gaba da karantar da addini da fahimtarsa wa alaihi shukruhum kuma ga Allah dukkanin godiyansu da kyawawan ayyukan su yake komawa Allah ya ma'ana Allah ya tukanya musu ayyukansu da alheri kazal aslu wannan malai ce wannan shine asali kaifala to yaya ba haka ba ya bari zamto haka ba wa hum warasatun nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan alhaji su malaman hadisi su ne nan magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wa nawabu shar'uhu sidqan kuma su ne nan mamaya shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya sai malaki to hasharna Allah fi zumratihi muna roƙon Allah ya tada mu daga cikin tawagan su malaman hadisi wa amatana ala hubbihim wa siratihim ko muna roƙon Allah ya kashe mu ya dauki rayuwar mu akan kaunansu da kuma bin tafarki irin nasu wannan ita ce karshen maganan al-imam al-laknawi a cikin littafin shi imam al-kalam fi ma yata'allaqu bil qira'at khalf al-imam to kun ga anan malam yana so ya bayyana mana cewa kai tsaye idan muka yi dubi dangane da abin da shafi ayyuka na ibada da muke aiwatarwa yau da gobe mazhabin malaman hadisi ya fi kusa da daidai sama da wasu waɗanda malaman hadisi ba malaman hadisi ba ina fata an gane kuma kusan kowane malamin hadisi faqihi ne zaka samu ya san fiqhu amma ba kowane malamin fiqhu bane kuma ya san hadisi ina fata an gane har wasu malamin suke cewa kullu muhaddithin faqihun wa laysa kullu faqihun muhaddith kusan kowane malamin hadisi da ka sani to faqihi ne malamin fiqhu ne ya san fiqhu amma ba kowane malamin fiqhu bane kuma ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane sai lamba ta biyu da ya sauke a kasa yake cewa qala as-sabki fil fatawi imam as-sabki ya fadi a cikin littafin shi al-fatawi mujalladi na 1 shafi na 148 yace wa ba'du bayan haka fa inna ahamma umuril muslimina as-sala mafi muhimmancin al'amarin musulmi shine sallah yajibu ala kulli muslimin al-ihtimamu biha wanda ya wajabta akan kowane musulmi ya baiwa wannan sallah din muhimmanci wal muhafazatu ala ada'iha da kuma kiyayewa wajen bada ita sallah din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wa iqamatu sha'airiha da kuma kokarin tsayar da dukkanin wasu alamominta da kuma rukunin sallah din malaika cewa wa fiha umurun mujma'un alaiha la manduhatun 'anil ityani biha malaika cewa wa fiha umurun mujma' a cikin al'amarin sallah akwai wasu al'amura waɗanda suke dunkulallu alaiha la manduhatun 'anil ityani biha waɗanda waɗannan ababen babu makawa sai mutum ya aiwatar da su a cikin sallah sannan sallah take zamto take zamtowa karbabbiya wa umuru wa umurun da kuma wasu al'amura ikhtalafa al-ulama'u fi wujubiha da kuma wasu abubuwa waɗanda malamai sun yi kai kawo sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wajibi shin aikata kaza a cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi bane misali a yayin da kake yin sallah lokacin da mutum ya zo yin tahiyya ka karanta at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lokacin da kai wannan shin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ko ba wajibi bane ina fata an gane wasu malama an yi sabani wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce a'a ba wajibi bane amma to kun ga wannan na irin cikin abubuwan da malami suke sabani akai misali sannan yayin da ka gama salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai buƙatuwar kuma kai addu'a manzon Allah yace dukkanin wanda yazo yin sallah kada ya sallame sallan nan sai ya roki Allah tsarin tsari daga abubuwa guda hudu ina fata an gane mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam ya Allah ina neman tsarinka daga wutar jahannama wa a'udhu bika min azab al-qabr ya Allah ina neman tsarinka daga azabar qabri wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarinka daga fitnar rayuwa da ta mutuwa wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal sannan ya Allah ina neman tsarinka daga fitnar dajjal wanda yake mai shafafiyan albarka wasu malamai sun yi sabani wasu malamai suna ganin cewa yin wannan din wajibi ne wasu suna ganin a'a wannan ba wajibi bane kawai in kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka iya sallame sallan kuma sallan ka kai amma wasu malamai suka ce wannan wajibi ne me yasa ya zama wajibi saboda manzon Allah ya umarni da ai kuma babu wani nasi da aka tabbatar da cewa wannan abun ba wajibi bane a cikin sallah har ɗaya daga cikin manyan malamai a immatul hadith ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi wata rana wani ɗaya daga cikin ƴaƴan shi yazo yayi sallah a gaban shi ya kabbara yayi sallah yana cikin gabatar da sallar nan bayan ya sallama sallah sai shi malami yake tambayan shi shin ka nemi tsarin Allah daga ababen nan guda hudu da manzon Allah ya umarni da ayi sai yace ban yi ba sai ya shiga saki sallah kenan wannan yana da fahimtar cewa mene sallar sai ko ba tai ba a'a sallar ba tai bane sai waye ya saki sallar sallar ba tai ba kaga ke fahimtar da yake da shi kenan in an dauki wannan a matsayin wajibi ina fata an gane kuma ko a cikin wannan littafi din zamu zo gaban da za ku tabbatar da cewa wannan yin wannan addu'ar wajibi ne a cikin sallah rashin yin ta kaman saba wa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane duk zamu zo mu ji bayani dalla dalla billa billa a cikin wannan littafi din insha Allah ta'ala to kun ga waɗannan yana daga cikin matsaloli waɗanda malamai suke kai kawo suna ganin cewa a'a ba wajibi bane kawai da kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka iya sallame sallanka wannan babu wata matsala wasu kuma malaman musallama musu ba kai tsaye suka ce a'a wannan abun wajibi domin abinda malaman usulul fiqh suke cewa al'amru yaqidu alwujub dukkanin abinda manzon Allah yayi umarnin da ayi wannan abun yana nuna wajibi illa idza dalla dalilun ala mubahati sai dai akwai wani dalili da yake nuna cewa wannan abun halacci ne kawai ba wajibi bane sai an samu wani dalili wanda yake kawar da shi daga kan wajibin nan sai a ce to wannan abin ba wajibi bane mustahabbi ina fata an gane to malamin sai yake cewa wa fiha umur mujma la mandhuhatun an al-ityan biha akwai ababin da suke wajibai ne dole ne sai mutum ya aiwatar da su a cikin sallah din da kuma al'amara wanda malamai suke sabani akai akan wajibin su wa tariqur rashad fi zalika amrani malamin yake cewa amma fa hanyar samun shari'a a cikin waɗannan matsalolin sallah al'amura ne guda biyu kamar haka imma an yataharra al-khuruj min al-khilaf in amkana idan aka samu wata matsala da malamai suke sabani akai ko dai mutum yayi kokarin fita daga cikin wannan sabani da akai idan yana da ikon yin haka wa imma yanzuru ma saha an annabi sallallahu alaihi wasallam fa yatamassaku bi ko kuma yayi bibi a cikin ababen da akai sabani wanne ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aikata sai ya riko da wannan fa idza fa'ala zalika idan mutum ya aikata haka kanat salatuhu sawaban sallah ta zamto sallah ce wacce yayi ta daidai salihatan kuma wannan sallan ta zamto ingantacciya dakhilatun fi qawlihi ta'ala wacce take shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan dukkanin wanda yake fatan haduwa da ubangiji shi lami lafiya faly'amal 'amalan salihan to yayi aiki wanda yake mai kyau ingantacce qultu malan albani yake cewa sai nace wal wajhu thani aula amma ba fuska ta biyu yafi cancanta. Mene fuska ta biyu da muka ambata? Wata fuska ce ta biyu da muka ambata a cikin wannan? A'a, ya kawo matsaloli ne guda biyu. Yake cewa abubuwa guda biyu ne kawai za ka iya shirya da su dangane da abin da ya shafi bibiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah. Abubuwa guda biyu. Yace na farko, ko dai idan malamai suka yi sabani, ko da kai kokarin fita daga cikin wannan sabanin idan kana iyawa, ko kuma kai dubai kai dubi a cikin waɗannan ababin da kai sabani, shin daga cikin abin da kai sabanin nan wanne ne yake da hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai riko da shi, yanzu wanne ne yake na ɗaya ko na biyu? Na ɗaya ko na biyu? Na biyu shi ne yake. Ina fata an gane. Na farko ya ce ko dai kai kokarin fita daga cikin sabanin da aka yi kai tsaye idan kana da ikon yin haka, ko kuma na biyu ka duba a cikin abin da malaman nan suke sabani wanne ne yake da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka riko da shi, wanne ne yake kenan? Na biyu riko da sunan manzon Allah ko? Na. To ka gani kenan. To abin da ake so shi ne jama'a kan mu zama 'yan tamori. An gane? Addini ba a ma addini tamori. Abin da ake ce ma tamori shi ne kawai abin da ya maka daɗi shi za ka aikata. A'a. Kada ka ce wai yau malikiya sun tafi akan kaza, mazhabin shafi'iyya sun tafi akan kaza, sai ka ce a'a saboda ni ina malikiya ne, ko da wancan yana goyon bayan hadisi ba zan bi ba, tunda ba mazhabi na ba ne ya kawo wannan. Ina fata an gane. Wannan kuskure ne. Ko kuma a'a kana bin mazhabin ta shafi'iyya, sai zanto an samu sabani tsakanin mazhabi na Malik, Imam Malik da kuma Imam Shafi'i, sai ka ce a'a kai za ka bi mazhabi ne na Imam Shafi'i ko na Shafi'iyya saboda kai dai Shafi'iyya ne, ga kuma na Malikiyya su ne suke da hujja ƙara da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ka ce za ka mazhabin Shafi'iyya kaga wannan kai ta kalilanci. Ina fata an gane. Wanda kuma wannan ra'ayin rikau ne, ko kaɗan wannan bai dace ba ga musulmi ya zamto yana aikata haka. Abin da ya fi gare ka shine kowane ɗaya daga cikin malaman nan yana ƙoƙarin bin shiriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Idan aka sami irin waɗannan ababin da aka yi saɓani, sai kai dubi a ciki ka gani wanne ne ya fi kusa da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kai riko da shi kawai ka huta. Ina fata an gane. Za mu zo mu ji maganganun su kansu malaman nan, Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da shi Imam Ahmad bin Hanbal. Za mu ji bayanan da suka yi dangane da kwaikwayansu a cikin abin da ya shafi ibadu da kuma fatawoyi da suka yi a lokacin rayuwarsu. Ina fata an gane. Da fata Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aikata daidai din. Mana yake cewa to wal wajhu thani aula, fuska ta biyu fa shi ne ya fi dacewa. Bal huwa al wajib, kun ji Malam Albani ya ce a kai bari ma dai wannan ma shi ne dole kawai. Ina fata an gane. Ba wai in aka yi sabani wai ka bi wanda ranka ya daɗi ba, dolen ka ne ka bi wanda yake da ƙarfin hujja, yake da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace li anna al wajh al awwal, domin fuska ta farko, ma adami imkanihi fi kathirin min al masail, jidda cewa da yawa daga cikin matsaloli ba a samu irin wannan, la yatahaqqaqu bihi amruhu sallallahu alaihi wa sallama, baya tabbatuwa da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi na cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah. Li'annahu fi hadhihi al-halati, mala yace domin a cikin wannan halin, satakuna salatuhu hatman ala khilafi salatihi sallallahu alaihi wa sallama fa ta'ammal, yake cewa domin a cikin irin wannan halin zai zamto cewa ya daura sallan shi ne bisa sabanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarnin aikata. Ina fata an gane. Sai malai to fata amman, to lalle ka lura ka kula. Ina fata an gane. Na'am. Sai malai ci gaba da cewa, sai mu dawo sama ko? Malai yace wa qad ahsana man qala, haqiqa wanda ya faɗi wannan maganar ya kyauta, da yake cewa ahlul hadith hum ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sa'ibu agai malami yake cewa ahlul hadith humu ahlun nabi yake cewa malaman hadisi sune nan ahlun nabi sune nan masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa illam yashabu nafsuhu koda basi bai zanto cewa sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba anfasahu sahibu ai sun yi kokari sun yi zama ko sun mu'amalanci nimfashin manzon Allah da kazakazar dinka ina fata an gane dukkanin abin da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata suna yin kokari su bibiyi wannan abin su aikata shine nimfashin manzon Allah da gane ko ta hanyar abin da ya faɗi ko kuma wani aiki da ya aikata aikaci ina fata an gane kenan ahlul hadith hum malaman hadisi sune nan ahlun nabi mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illam yashabu nafsuhu koda basi zamto daga cikin sahabbansa ba anfasahu sahibu sun yi kokari sun bibi nimfashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malai yace wannan min inshadil hasan bin muhammad an-nasabi wannan daga cikin waki ne wanda al-hasan bin muhammad an-nasabi yayi كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء له فضل الحديث واهله سيما ne ci gaba da cewa walizalika saboda haka fa innal kitaba lalle wannan litafi sayakunu insha Allah ta'ala jami'an li shattat ma tafarraqa fi buqun kutub al hadith wal fiqh malami yake cewa wannan litafi insha Allah ta'ala zai kasance jami'an li shattat ma tafarraqa fi butun kutub al hadith zai zamto littafin nan ya tattaro dukkanin bangarori ma tafarraqa fi butun kutub al hadith cikin ababen da aka tattara a cikin wasu littafan hadisi wal fiqh da kuma littafan fiqh ina fata an gane wannan littafin zai tattaro maka dukkanin wasu masail mas'aloli waɗanda malamai suka tattauna su a cikin littafan hadisi daban-daban misali zamu duba cikin sahih al-bukhari akwai kitabul hadith a cikin wa malik akwai kitabus salah nake sanki a cikin bukhari akwai kitabus salah a cikin sunan abi daud akwai kitabus salah a cikin littafin mafi al-ahkam akwai kitabus salah nan kasa ko a cikin littafin fiqh na risala da muke karantawa akwai kitabus salah a cikin dukkanin yawancin littafan fiqh da muke karantawa yau da gobe akwai kitabus salah ina fata an gane to wannan kitabus salah din da ake magana malamin sai yake cewa zan yi kokari in tattaro maka dukkanin waɗannan bangarori da waɗannan malamai suka ambata a cikin littafan hadisi daban-daban wal fiqh da kuma littafan fiqh Allah ya sa an gane abin da malamin yake nufi ko sai ci gaba da cewa ala ikhtilafil madhahib zai wannan ne ala ikhtilafil madhahib duk da sabani da dukkanin mazhabobi suke da shi ina fata an gane ma'ana zai dauko abin da malikiya suka kawo wanda yake da hujja zuwa ga manzon Allah haka shafi'iyya haka hanbaliya haka nan dukkanin hanafiya an gane zai dauko na kowane mazhaba amma wanda yake da ne wanda yake da hujja daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda wanda ra'ayin malamai ne kawai suka kawo wanda bashi da goyon bayan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malai yake cewa mimma lahu alaqatun bi mawdu'ihi wanda zan kawo waɗannan ababen ne ga dukkanin abin da yake da alaka da wannan matashin rance da zan yi بينما لا يجمع ما فيه من الحق اي كتاب او مذهب جدا سوى بزي تقيوا با اشي غا وني لتافي وندي يتترو كومي نا غسكيا ان غاني في اي كتاب او مذهب نا كون لتافي دا كوما كون مذهب باب وني لتافي دا اشي وني لتافي يا تترو كومي دا كومي نا غسكيا انا فاتا ان غاني معناه باب وتا غسكيا دا ان كفتو دا لتافين نان ba za ka sami ta wani wuri ba ba zai yi ba ina fata an gane sai dama malam yace za mu yi kokarin tattara abin da ya sawaka na hadisan manzon Allah da kuma fatawan malamai na fiqh wanda yake da hujja daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سمعني كي وسيكون العامل وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله وسيكون العامل به كما ذي زمتو وان ذي أيجي دواء النم مغنغنو لذا متترون ما لميد حديثا من الله صلى الله عليه وسلم ما يأيجي دواء النم إن شاء الله تعالى ذي زمتو لقسم وان دا الله تعالى يشيري الدسو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه cikin abin da mutane suke sabani a cikin sa da izinin Allah din wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim lalle Allah ta'ala shine yake shiryar da wanda yaso zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya mali ci gaba da cewa thumma inni hina wada'tu hadha almanhaj li nafsi sannan ni yayin da na sanya wannan tafarki a cikin rubuta wannan littafin ya zamto na sanya wa kaina shi وهو التمسك بالسنة الصحيحة وأن شيني رقوة سنة واجتك إنغانتشيا وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره وأنكم وأن مذهب شينك يتفيا أكيشي أجتم وأن اللتاف دكم وأن اللتاف نفات أنغاني دومشي مال محمد ناصر الدين الباني كل إذن زي ولا فلتاف جناتي في تأنفاني لهديثي da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da wani ra'ayoyi na malamai da sauransu ina fata an gane shi yasa yake wajaraitu alaihi fi hadha alkitab wa ghayrihi kuma na gudana akan wannan tsari a cikin rubuta wannan littafin da kuma wani wannan littafi din mimma sawfa yantashiru bainan nas insha Allah ta'ala wanda wannan littafin na sifatu salah da kuma wasu littafan daban wannan wallafa da sannu za su yadu a hannun mutane mun ga shi na hannun muna karantawa ko yace kuntu ala ilmin annahu sawfa la yarda zalika kullu qawa'if wal madahib malami yake cewa ni fadna da yaqini ina da cikakkiyar masaniya cewa annahu sawfa la yarda zalika kullu qawa'if babu yadda zai a ce kowanne sashi sun yadda da abin da na kawo shi a cikin wannan littafin 100% والمذاهب ده صور المذهب وبما باب يد رئيس يدد أبن نكاو أسمون اللتاف تريب ستري بل ما لم يكي برما سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن ما لك شوى ده سنو ذاك ذا وصدق السنساش وأن ما لمي كودي ما لمن وصد مذهب وبي دبن دبن أو كثير منهم كوكم وصد مطيا يوالك السنس ذا ساميسو za a sami alsinatul fa'ani za a sami harshe nazari a kaina za a sami wanda za su soke ni akan wannan mazhabin da nabi ina fata an gane kun san babu wani abu da mutum zai zo da shi face sai an ji kushi haka ne jama'a ko ba haka bane idan zamu duba a cikin alqur'ani mai girma Allah yana ba mu labari akwai littafin da yake qur'ani amma me suka ce wa manzon Allah eh lokacin da yazo musu da alqur'ani cewa suka yi hadha sahirun kazzab wannan matsafi ne kai makareci ina fata an gane kun ga manzon Allah make ne an fada mai haka amma me yazo da shi gaskiya shine malami yake bayanin cewa babu yadda za a yi dukkanin sashi ko wasu mazhabobi su yadda abin da na kawo kai tsaye akwai waɗanda za a samu su rika budan baki suna sukana dangane da wannan aiki da nayi bal سوف يوجه بعضهم او كثير منهم ألسنة الطعن كو يتي واقلام اللوم الي دا كما القلما نزرجي زوا غريني ina fata an gane za sa moso da za su rubuta rubuce ma sununa wa duniya cewa wannan aikin fa da yayi aiki ne wanda yayi danyo garin mutane ko kuma aiki ne wanda ba dan Allah aka yi shi ba ina fata an gane suka dai kala kala za su ji dukkanin irin waɗannan sukan na san cewa za su bujiro da shi gareni ولا باس من ذلك عليا مالم يجي تو amma ni ban damu da wannan ba an gane ko wannan ba ladi bane ni in wannan abin ya faru da ni ai fa inni a'lamu aidan anna irda' an-nasi ghayatun la tudrak mallan yake cewa fa inni a'lamu domin ni ina da cikakkiyar masaniya hakanan kuma cewa irda' an-nasi ghayatun la tudrak yardar da mutane su yadda da abin da kake bibi abin da kake kira akai na alheri ghayatul la tudrak wani abu ne wannan wani abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba. Ina fata an gane. Idan da akwai mutumin da zai iya shirye da kowa a duniya, ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye da kowa. Haka ne jama'a? Amma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, a garin Makka akwai kafirai ko babu? A garin Madina akwai kafirai ko babu? Bal a cikin waɗanda ma suke da awa musulunci ma akwai kafirai. Saboda akwai munafikai ko? To yanzu wannan ya nuna cewa manzon Allah bai iya wajibi kenan? Kun ga ai ko ɗaya ba za a ɗauki wannan ba ko? To ba dole bane idan malami ya kawo wani abu ya zamto cewa ya mazu cikakka daji. Shi yasa ya ta kawo maka ka'idoji cewa dukkanin abin da aka kawo kayi dibi, dibi irin na hankali, dibi irin na basira, kaga cewa menene ya tabbatar ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka dauka kai aiki da shi. Ina fata an gane. Yake domin yardar da mutane fa wani abu ne wanda bai taba yiwuwa ba. Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah. Ba zai taba yiwuwa ga wata rai ya zamto ta yi imani ba illa bi idnillah, sai da izinin Allah. Wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qiluna. Amma Allah yana sanya datti irin na kafirci ne 'ala alladhina la ya'qilun, ga mutanen da ba su da tunani, ba su da hankali. Ina fata an gane. A cikin suran kuma fil Allah yake cewa manzon Allah, afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Yanzu kai har zaka iya tirsasa mutane ne har sai kowa ya yi imani? Ai kun ga ba zai yiwu ba ko? Kamar Allah ta'ala yana rarrashin manzon Allah ne, kada abin da suke ya riƙa bata maka rai. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Yanzu kai ka kusa ka halakar da kanka saboda sun ƙin imani. Ina fata an gane. Kenan shiryar da mutane gaba daya, ka yardar da su, su yardar da wani abu kwaya daya, safi akai dodar, abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba har duniya ta nade. Amma mutum ya ce wannan abin zai yiwu, wallahi ya ɓata kanshi lokaci ne. Ina fata an gane. Dole dai sai an samu waɗanda za su saba akan wannan al'amari. Roƙonmu dai Ubangiji ta'ala ya kai mu kan daidai, ya kuma ba mu ikon yin aiki da daidai. Sai yake cewa wa anna, cewa lallai man arda an-nas bi sakati llahi wakkalahu llahu ila an-nas, cewa dukkanin mutumin da ya nemi yardar mutane, ya nemi yardar da mutane bi sakati llahi, da abin da yake kuma zai iya gadar mai da fushin Allah ta'ala kai tsaye, to wakkalahu llahu ila an-nas, Allah sai ya mika al'amarin wannan mutumin a hannun mutane. Ina fata an gane. Su kuma mutane ko sun tabar da shi zasu, ko shakka babu. Ina fata an gane. Wani hadisi ne da Nana Aisha ta rubuta wa Muawiya ibn Sufyan, take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas, dukkanin mutumin da ya nemi yardan Allah amma ya amince mutane su yi fushi da shi, sai kafahu Allahu ma'unatan nas, Allah ta'ala ya ɗauki nauyin zai kiyaye shi dangane dukkanin cutan da mutane suka ɗauko za su jibga mai a kan shi. Dukkanin wata cuta da wani zargi da wani tsugudidi da za a yi mai, Allah ta'ala ya ɗauki nauyin zai ba shi kariya. Manzo Allah kuma ya ce wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah wakkalahu ila an-nas, dukkanin mutumin da ya nemi yardar da mutane da aikata abin da zai ja mai fushin Allah ta'ala, to Allah ta'ala zai mika al'amarin wannan mutum a hannun mutane. Ina fata an gane. Kuma kun ga a ƙarshe ai mutane tabar da shi za su yi. Ina fata an gane. Shine malam yace kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan hadisin ne ya kawo, yace kamar yadda manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi fadi a cikin wannan hadisi. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, wal qada'i wa ibn bushran wa ghayrihim, wa qad takallamtu an al hadithi wa turqihi fi takhrij ahadith shar al aqidah al tahawiyya thumma fi sahiha wa bayyantu annahu la yadurruhu waqafu man awqafahu wa annahu sahih ibn Hibban sahahu ibn Hibban. Wannan hadithi da karshe Imam Ibn Hibban ya inganta wannan hadithi din daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ashe kai tsaye za mu lura abinda malam yake son ya faɗa mana, shine ɗaura mutane akan wutar ba kwaya ɗaya abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina fata an gane. Sai dai kawai ko da mutane za su yi zagi, ko da mutane za su yi ƙage, za su yi komai, kai dai kai kokarin yardar da Allah amma kada kai kokarin yardar da mutane ina fata an gane tun daga shi na hadisi manzon Allah yace man ardan nasi bi sakatillah dukkan wanda yake kokarin yardar da mutane da fushin Allah wakkalahu Allah ila an-nas Allah zai miƙa al'amarin shi a hannun mutane sai malaki cika bai cewa wallahi durru ban qala Allah ya saka da alheri ga wannan wanda ya faɗi wannan magana yake cewa walastu binajin mimma qalati qa'ini walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari waman dhal ladhi yanju minan nas saliman walau ghaba anhum bayna khafatay nasari kunji wannan wani baiti ne wani malami ya kawo yake cewa walastu binajin mimma qalati qa'ini yake cewa ni da daya da dai bazan taba kukuta daga maganganu na masu suka gare ni ba walau kuntu fi gharin ala jabarin wa'ari kai ko da na kasance ma a cikin wani kogon dutse ne ala jabalin wa'ari akan wani dutse wanda yake mai sarkakiya ina fata an gane jabalin wa'ar shine irin dutsen nan wanda yake da matukar tsayi wanda za a ganshi tsayi ya kai duyar da ake ganin tsayi dutse ya kai ina fata an gane kuma ya sarkakiya kafin ka shiga nan yace ko da ma ina koyi a wannan wuri to babu yadda za a yi in kubuta daga zargi na mutane waman dhal ladhi yanju minan nas saliman malami yake cewa waman ladhi yanju minan nas saliman wane ne ya isa ya kubuta daga wurin mutane ya kubuta daga maganganu irin na mutane da zargi irin na mutane ai babu yace walau ghaba anhum baina khafiyatay nasari kai ko da mutumin nan fa ya zamto ya je ya buya a tsakanin fuka-fukan miciya to babu yadda za a yi mutum ya zamto ya kubuta daga harsunan mutane da kuma zargi da kuma zagi ashe anan sai ya fahimci cewa ba kawai da ka ji an zagi mutum bane kai ma sai ka dauka ka dora su a'a sai ka ji gani shin abinda mutumin nan yayi ya tantance a zage shi idan bai tantance a zage shi ba sai ka yi nasiha a kai in ba za ka yi nasiha ba sai ka tashi a wurin kawai ina fata an gane kenan ba kowane mutum bane da zai iya zuwa ya suka kai tsaye kawai za a dauki magana shi ya amfani da ita har wani malamin a wani wurin na dabi yana cewa wa ma ahadun bi alsinin nas saliman babu wani mutum wanda zai kubuta daga harsunan mutane yace kai walau kana zakal habibu muhammad kai koda wannan mutum masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba zai taba kubuta ba daga zargi da kuma zagi da kuma cin mutunci irin na mutane ina fata an gane malam yake ta fa hasbi wannan ya ishe ni annani mu'taqidun anna zalika huwa at-tariqul aqwa wannan ya ishe ni tunda ni ina da haƙiƙanin tabbatarwa a zuciyata ina da kudirta cewa anna zalika huwa at-tariqul aqwa cewa wannan hanyar fa ita ce hanya wacce take mafi daidai alladhi amara Allahu ta'ala bihi al-mu'minin wanda ubangiji ta'ala ya umarci mu'minai da bi وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم محمد سيد المرسلين كما النبي محمد شغبان النبا وكما يبين هكا دي وهو الذي سلكه السلف الصالح irin wannan tafakkin ne fa yan mazanjiya mutanen kirki suka bi min as-sahabati wat tabi'in daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai wa man ba'dahum da ma waɗanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai din gaba daya dukkanin wani mutumin kirki irin wannan hanyar yabi sai an zage shi sai an mai kage sai an ci mutuncin shi da sauransu an gane yace wa fihim al-a'immatu al-arba'a daga cikin waɗannan mutanen da muke maganin cewa sun bibiyi irin waɗannan hanyoyi na kokarin shirye da mutane akan daidai daga cikin su akwai waɗannan al-a'immatu al-arba'a shugabannin nan manya-manyan malaman nan guda hudu الذي ينتمي اليوم الى مذاهبهم جمهور المسلمين وان دكنن متاني سنا ققرن كوي ني دا ايرن wannan da wadannan mazhabobi da wadannan malamai suka karantar da al'umman musulmi gaba daya wa kulluhum muttafaqun ala wujub at-tamassuk bis sunnah wa kulluhum dukkanin wadannan malaman cikin Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa dukkanin waɗannan mutanen muttafaqun ala wujubi at-tamassuk bis-sunnah sun tafi ne akan wajibcin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama war ruju' ilaiha da kuma komawa zuwa ga bibiyar sunnar manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarku kullu qawlin yukhalifuha da kuma kaurecewa dukkanin wani magana da yake saba wa sunnar annabi mahama kana al-qa'ilu 'aziman kowane irin girma wannan mutum yake da shi da ya faɗi wannan magana in dai ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za a yi watsi da abin da ya faɗi a dauki na annabi sai malai ce fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wa sallam a'zam domin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai yafi girma akwai mutumin da yake manzon Allah girma a duniya ai babu ina fata an gane to kenan koda wani mutum ya zo ya yi magana sai mu bashi hakuri wannan mutum mai girma sai muke manzon Allah ya fi ka girma ina fata an gane sai mu bashi hakuri muke mu dai zamu dauki na manzon Allah amma kai kai hakuri wasabiluhu aqwam kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita fa zama hanya ta daidai tsayayyar hanya walidhalika mal yake saboda haka fa in yaqtadaitu bihudahu ni fa lallai ni ina koyi ne da shari'ar su waqtafaitu atharahum kuma ina bibiyan dukkanin wani taku da suka yi wajen bibiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watabba'tu awamirahum بالتمسك بالحديث سننكما نابي بي يابي بي دكنم أمر ننسل سكي بالتمسك بالحديث درقو دأكي دسكي دحديث من نوع الله صلى الله عليه وسلم وإن خالف أقوالهم أما إدم غنغننس سنسابع ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإن خالف أقوالهم idan kuma ya saba wa maganganun su ya zanto an samu wani abu wanda ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma zan ajiye in ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abi walaqad kana li hadhihi al-awamira akbaru al-athar fi nahji mala yace hakika akwai wani al'amari a cikin wannan al'amara da muka ambata akwai akbaru al-athar shine nan mafi girman abin da na kawo na athar fi nahji hadha an-nahji al-mustaqim wajen bibiyar wannan tafarkin da nayi kokari wannan tafarki wanda yake madadinci wa i'radi an at-taqlil al-a'ma kuma nayi kokari na bijire wa dukkanin wani irin takalidanci dukkanin wani takalidanci wanda yake makaune makahon takalidanci fa jazahumullahu ta'ala anni khayran ina musu addu'a Allah ya saka musu da alheri su wannan a'imma din abinda mala yake mana magana anan wa iradi ani taqlid al-a'ma abinda yake nufi da wannan shine kuma na bijire wa dukkanin wani takalidanci wanda yake makahon takalidanci makahon takalidanci shine kazo kana aikata wani abu a cikin sallah misali wanda wannan abu wannan abin da kake aikatawa ba shi da hadisi kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji hadisin annabi cewa ga wani abu manzon Allah ya aikata ga kuma wani abu na daban wanda wancan maganganu ne kawai na malamai wannan kuma hadisin manzon Allah ne sai ka zabi wancan maganganu na malamai ka kyalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malai yake magana to tabbas wannan takalidanci wanda yake makafin takalidanci ina fata an gane da fatan ubangiji ta'ala ya ba mu ikon aikata daidai da kuma bibiyar daidai ya amfanar da mu dukkanin ababin da muke karantawa ya kuma sanya mana wannan aiki a mizanin ayyukan mu na ran tashin alkiyama abinda na fadi ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya cikin lada wannan kuma ne kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kowa da buƙatun shi ne alkhairi ina roƙon Allah ta'ala ya biya wa buƙatun mu ne alkhairi dukkanin wani mai nufin musulunci da musulmi da sharri ko wani makirci ina roƙon Allah ta'ala yayi gaugawar gurguza shi yayi gaugawan daidaita shi domin Allah ta'ala shine mai iko shine yake da jabbariya a wurin shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum